to sai ya shafi cikin mara lafiya yana mai karanta wannan addu'a, to wannan din yakan zama sababi na warakar mara lafiya. Idan wani wuri na maka ciwo, idan wani wuri na mata ciwo, idan za ka karanta mutum wannan, da izinin Ubangiji za a iya samun waraka. To sai dai wannan din malamai suka ce ana neman abu biyu. Abu na farko ƙarfin tawakkali na shi mai karanta wannan din, dan addu'a ita kadai kalmominta ba su suke da tasiri ba sai ka hada da ƙarfin tawakkalin mai yi din. Ta iya yiwa wani ya karanta suratul Fatiha ba ta yi amfani ba, wani ya karanta kuma ta yi amfani. Kamar da Ibn al-Qayyim ya bayani a cikin littafin Al-Jawab al-Kafi, yake cewa tasirin addu'a yana haɗane da tasirin mai yin addu'a. Yace ta iya yiwa ga addu'a ta kai addu'a, amma wani ya karanta ta yi tasiri, wani ya karanta kuma ba ta yi tasiri ba. Yace kamar takobi ne mai kaifi, ya danganci wa ya rike shi. Idan jarumi ya rike shi sai ya bada mamaki da shi a fagen fama, idan kuma rago ya rike shi sai ya gudu da takobin a hannunsa. Kaga takobin ba zai tasiri ba shi kadai. Yace to don haka addu'o'i suke sawa'un na Qur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai buƙatar samun kwakwaran tawakkali da cikakken imani da lafiyayyar aqida wajen shi mai karantawa. Sannan abu na biyu, shi wanda za a yi wa shi ma ya kasance ya sallama, yana da kyakkyawan fata wurin Ubangiji. Ba kawai ya ji ana faɗa wani sai to bari mu jarraba wannan kuma mu gani yaya take. Inda wannan ne, to koda ana ansa addu'ar mai addu'ar kuma addu'ar tana da tasiri, to ba za ta yi amfani a kanka ba kai wanda kace bari mu jarraba mu gani kila ta yi kila ba za ta yi ba. So ake ka sakankance ka sami yaqini, sannan ka samu kyakkyawan fata wurin Ubangiji subhanahu wataala. To idan waɗannan al'amura sun haɗu, to an fi cin nasara a wajen addu'a, an fi cin nasara a wajen rukuya. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'udu ba'd ahlihi. An karbo daga ummu na Aisha, Allah shi kare da a gare ta, tace annabi ya kasance yakan je duba wani sashi na ahalinsa, iyalansa, idan ba su da lafiya yakan je ya duba su, yakan je ya gaishe su. Yamsahu bi yadihi al-yumna, yakan shafa jikin mara lafiyan da hannunsa na dama. Wa yaqulu, yace Allahumma rabban nas adhhibil ba'as ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Da yaje ko duba matarsa, ko duba irsa, ko duba ɗaya cikin jikokinsa, wani ne cikin ahalinsa da baya da lafiya, yakan je ya duba mutum sai ya ɗauki hannunsa na dama ya shafa mara lafiya. Ba lallai bane sai inda ciwon yake ko inda radadin yake, ta iya wurin da radadin yake ko ba inda yake ba, amma dai ya shafi jikin mara lafiyan sai ya karanta wannan. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. To kaga wannan wani abu ne shi ma da ake karanta mara lafiya idan ba ya da lafiya. Ma'anar addu'ar Allahumma rabban nas, Allahumma ya Allah rabban nas, ya Ubangijin mutane. Rabbu shine wanda ya halitta, sannan kuma halittar mallakarsa ce, sannan shi ke gudanar da lamurranta, sannan shi ne mai arzuta ta. Domin rububiyya dama cikin abu guda hudu take: al-khalqu, al-mulku, ar-rizqu, at-tadbiru. Waɗannan su ne ar-rububiyya. Rububiyyan takar Ubangiji kenan, banda shi ba mai halitta. Sannan kuma duk wanda ka gani a sama ko a ƙasa da abin da ka gani mallakarsa ne. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mulkin sammai da ƙasa nashi ne, abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nashi ne. To kaga al khalqu ga kome al mulk, daga nan sai me ar rizq, Allah shine bi arzutawa. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin, qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Kaga shine bi arzutawa. Sannan sai at tadbir, shike gudanar da lamurran bayi. Tadbir ya shafi gudanar da kai, gudanar da ni, gudanar da duniyar da muke ciki. Gudanar da kai shine hauhawar da halittar ka zango bayan zango, tun mutum na ciki kwana 40 din farko matsayin dugon mani, kwana 40 na biyu gudan jini, kwana 40 na uku tsoka, har zuwa a halitti mutum yana dan wata 7 a ciki, ko dan wata 9 ko sama da haka ko kasar haka. Sannan bayan an haife ka kuma girman ka, sannan kuma gudanar da duniyar mu, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, sannan kawo dare, kawo rana, bambanta yanayi tsakanin sanyi da damina, duk wannan yana cikin mai at-tadbir. Ina fata an fahimta. to wannan shine rububiyya, Allah ne kadai ke wa mutane wannan, dan haka ya zanto rabban nas. Allahumma ya ubangiji rabban nas, daidai da kace mahallicin mutane, mamallakin su, mai arza su, mai gudanar da lamarin su, shine kalmar rabbu duk take nufi a lokaci guda. To kaga ashe baka da kalma ɗaya da za ta fassara maka rabbu, inda za ka bata ma'anar ta shari'a. Adhhib al-ba'ath, ka kawar da cuta, domin al-ba'ath ma'ana cuta. Ishfi, ka warkar ya Ubangiji. Anta shafi, kai ne mai warkaswa, banda kai ba wani mai warkaswa. Wannan ya nuna ash-shafi na ɗaya daga cikin asma'ullahi al-husna, daidai da Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus, haka kuma ash-shafi. Da haka yadda zaka ce Abdurrahman, Abdulmalik, idan zaka sanya wa yaro suna, ka iya cewa kuma Abdushafi, domin Ash-Shafi din suna ne cikin sunayen Allah. Ishfi anta Shafi, la shifa'a illa shifa'uka, ba warkaswa sai warkarwarka, ba wata warkarwa a duniya, ba mai warkarwa sai kai kadai. Shifa'an la yugadiru saqaman, warkarwar da ba ta barin ragowar cuta a jika. To wannan ita ce ma'anar addu'a. To kaga wannan ba karamin addu'a ba ce, domin ta kunshi mika Allah lamari gaba daya, ta kunshi yabon shi anta shafi, wannan yabo ne, la shifa'a illa shifa'uka, ta kunshi kaskantar da kai ga Ubangiji, ta kunshi roƙonsa shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani tsantsar tauhidi. To idan mutum ya karanta wa mara lafiya wannan da kyakkyawan niyya da tawakkali da ƙarfin imani, kuma kamar yadda muka faɗa ba shi ma mara lafiyan da kyakkyawan raja'i da yaqini, to idan waɗannan ababai suka haɗu da izinin Ubangiji sai wannan addu'a ta yi tasiri. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Wa an Anas radiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah, daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi, ya ce da Thabit, ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shin bazan yi maka ruqya ba irin ruqyar da manzon Allah ke yi? Qala bala, sai ce eh kai mun mana. Qala, sai ce Allahumma rabban nas mudhibal ba'ath isfi anta shafi la shafiya illa anta shifa'an la yugadiru saqaman. Anas bin Malik yace da Thabit, bazan yi maka ruqya ba, bazan yi maka addu'a ba irin yadda annabi ke yi, sai ce yi min injiya ya take, sai da sai karanta wannan Allahumma rabban nas mudhibal ba's. An gane ko? Ana kaddara ya unida, ya rabban nas, ya mudhibal ba's, isfi anta shafi la shafiya illa anta, ba mai warkaswa sai kai. Shifa Allah ya gadaro sakaman, rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari rawaito wannan hadisi. Wato wannan shi ne jerin hadisi na 108, wanda ya riga ya shi jerin hadisi na 107. Daga nan sai hadisi na 109, wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an 109. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala aadani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala. Sa'd ibn Abi Waqqas yace manzon Allah ya zo duba ni bani da lafiya, sai yace Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan. Rawahu Muslim. Ya mai ta wannan hasuru ce, ya Allah ka warkar da Sa'ad, ya Allah ka warkar da Sa'ad, ya Allah ka warkar da Sa'ad. Dama annabi ya kasance a babin addu'a yakan maimaita magana, kamar yadda a babin karantarwa wani lokaci yakan maimaita magana har a fahimta, kamar yadda a sallama yakan maimaita so ɗaya, so biyu, so uku, idan ya gane cewa kamar ba a fahimta ba da farko, yadda muka karanta dai a baya. To haka a addu'a, tunda addu'a tana buƙatar wani ɓangare na nacewa tsakaninka da Ubangiji, da haka maimaita kalmomin baka yi laifi ba. Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan. To kai ma idan ka je duba wani mara lafiya da sunansa, sai ka ce Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulanan, ka ambaci sunansa, ya Allah warkar da wani, ya Allah warkar da wani hasu. Wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga cikin sunnar sai na duba marasa lafiya. wani hadisi rawahu Muslim. Hadisi na 110 wa an Abi Abdullah Uthman bin Abi al-As radiyallahu an annahu shaka ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waja'an yajiduhu fi jasadihi. Wani hadisi an karbo shi daga Abu Abdullah shine Uthman ibn Abi al-As Allah shi kare da gare shi annahu shaka ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama waja'an yajiduhu fi jasadihi. Ya je ya fadawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani radadi da yake ji a jikinsa. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi tsira da mincin Allah tabbata gare shi yace da'a yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadik, dole hannunka a daidai inda yake maka radadi a jikinka. Haka annabi ya ce da shi. Wa qul kuma kace bismillah, wato kai bismillah bismillahi thalathan hasu uku. Wa qul sannan kace sab'a marratin hasu bakwai a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir, a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Wato kamar me ta wannan hasu bakwai bayan kace bismillah su uku. Wannan rawahu Muslim, wato ainihin Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. Kun ga wannan addu'a ta sawaban da wacce wacce ta sawaban da wacce. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma hadisi na 111 an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah shi kare ta a gare shi. Wannan ne babban sarrafa. Oh, ita addu'ar. Wato ma'anarta a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi. Ina neman kariya shine ma'anar a'udhu. Ina neman kariya, ina neman tsari. Ina neman tsaro na musamman bi izzatillahi da izzar Ubangiji, wato ina mai tawassuli da izzar sa dan neman kariyarsa, ina mai kama kafa da izza da buwaya tasa dan neman tsaron shi, dan neman kariyarsa shi Allah. Wa qudratihi, sannan ina kama kafa da kudurarsa dan neman tsaro a wajen shi, ina yin tawassuli da kudurar shi dan neman kariyarsa. Ya kare ni daga me? Min sharri ma ajidu, daga sharrin abinda nake ji a jikin nan nawa, a jikin nan nawa abinda nake jin shi yanzu a jiki. Wa uhadir, da wanda kuma nake jin tsoron faruwar sa nan gaba, ya tsare ni. Wannan ita ce ma'anar addu'a. Hadisi na 111 wa Ibn Abbas radiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abdullah dan Abbas Allah shi kare da gare shi, daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi, yace man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu, dukkan mutumin da yaje duba mara lafiyan da ajalinsa bai riga ya zo masa ba. Fa qala indahu sab'a marratin, sai ya karanta a wajensa hasso bakwai, yana mai cewa mai as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Ya tafi haka har sau bakwai, ba yanda za a kaje wajen mara lafiyan da ajalinsa bai zo ba, kuma ka karanta masa wannan illa afahu Allahu min zalika al-marad, face Allah ya warkar da shi daga wannan cutar. Haka duk waɗannan ababe ne da yana da kyau haddace su, idan ka je jama'ar lafiya ga abinda zaka faɗa ba waɗansu abubuwa zan ka shagalta da su ba, sai ka shagalta da abinda shari'a ta tanadar maka cewa kai sai ya fi amfani gare ka, kuma ya fi amfani ga shi mara lafiya. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun hasanun, Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito hadisin, shi Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan. Wa qala al-Hakim hadithun sahihun ala sharti al-Bukhari, Imam al-Hakim ya ce hadisi ne sahihi bisa ga shartin Imam al-Bukhari. As'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, as'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Allah haddace wannan kuma yana buƙatar maimaita sau nawa? Har sai mutum ya kai sau goma, sau uku, sau biyar mutum ya haddace ta. As'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك. من ذاكر ذلك؟
رب الله وين تبعت كمان؟ بسم الله الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بالله من الشيطان. وين زاي وين؟
yadda dai nuna nan wurin da yawan Allah ya ce masa kai za ka yi za a yadda ka alallazi ya alamu min jasadika, waccan wadda zai wa wani kuma gashi nan manzo Allah ya nuna mana ita kuma ga inda take. Ai shi ne zai magana duk abu da yake da kansa zai yi. Allahumma amin. Hadisi na 912 wa anhu, shi ma an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah shi ƙare da a gare shi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala ala arabiyyin ya'uduhu, manzo Allah ya shiga wajen wani mazaunin karkara dan duba shi. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala, ya kasance idan ya je wajen wanda zai duba yakan ce la ba'asa tahurun insha Allah, la ba'asa tahurun insha Allah, yana cewa la ba'asa ba komai, wannan kana so ka ba mara lafiya kwarin gwiwa, amma da ka je ka kalli ka ce wani haka karame sannu, ma'ana ai ka karshe din ka biya duk sai ka sa ya dai bai tsammani ce a alhamdulillah jikin da kyau ai ba komai ai insha Allah ka kusa tashi la ba'as kenan, sannan go sai karar cewa tahurun insha Allah, abinda yake nufi wannan cutar mai tsarkakarwa ce insha Allah, ma'ana za ta tsarkake ka daga zanubanka, domin bawa mumuni da Allah haɗa shi da larura ta rayuwa takan zama sanadiyar kankare zanubinsa, abinda manzo Allah yake masa fata kenan. Lafazin la ba'as yana ba shi kwarin gwiwa, lafazin tahurun insha Allah yana kuma yana sa masa ya ji kare jira da din cutar da yawa, dan idan ka san kana yi ne haka kawai kyauta sai tafi nauyi, amma kana yi dan kila an dora maka ne da akan kare zanubanka sai ka ji kwarin gwiwa ce, wato addu'a ce kuma ba da kwarin gwiwa ne. Wannan hadisi rawahu Bukhari. To kaga wannan ai tafi komai saukin faɗa, la ba'sa tahurun insha Allah, la ba'sa tahurun insha Allah, kuma ya halatta ka hada guda biyu bayan ka faɗa nan ka ce as'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, as'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, ka karanta masa har su adadin da wanda Allah ya faɗa. Ko ya mana bayan da rasu ko kana nufin idan ka ce masa la ba'sa tahurun insha Allah, eh bayan ka faɗe ta da rasu sai ka fassara da Hausa in ka san baya ji, dan shi kila bai san mai kace ba, Qur'ani kaza hadisi kaza dalilu dai kaga shi duk bai san wannan ba, tunda baya jin larabci bai san mai kace ba, amma dai zai fahimci dai addu'a ce, sai dai bai san ma'anar abin, to anan gurin babu laifi dan ka faɗi ma'anar abin da Hausa dan isar da sa, sai ya zanto min tamamil fa'ida karasa fa'ida, ina fata an fahimta kamar dai da na kwatanta. Ai wani alhamdulillah jikin da kyau, jikin naka ya fara kyau da sauki, Allah ya sa kafara ne, Allah sa kafara ne, insha Allah zai zama kankanin zunubi ba komai in Allah ya tafi, kaga ka dai fito da ma'anar da haka bayan ka faɗe ta a yadda sunnar annabi ta tanada cikin harshen larabci. Kaga wannan ke nuna mahimmancin ma mu iya larabcin kansa, yadda dai mutanen mu suka imani da boko ake karanta boko, dan me ko ba za ka karanta larabci ba, shi kuma iya shi fa bokon gaba ɗaya a duniya za a yi, duniya zai kare shi kuma larabcin da shi za a tafi can a kansa za a gina hisabi, amma yau ya zama cewa ƙauyanci shi ne baka jin turanci, amma dan baka jin larabci wannan ba komai bane ba, to kaga ko ya kamata shi musulmi ya ji wannan kishi dan me bana jin larabci, wato abin mamaki musulmai na kasashen turai irin na ingila da sauransu sun fi mu kishin ba su koyi larabci, sama da irin waɗanda aka haife mu cikin musulunci da sauransu, sai ga mutum ɗan shekara 40 ɗan shekara 60 bai san me yake cewa ba, in kaɗai bai fatiha da dama ma'anarta dai ya caji tun yana yaro, ko mai kyau ko mara kyau, kalmomin dai za a bashi abu kusure dukkan ya bai tabbata ga Allah ubangijin talikai Ar-Rahman Ar-Rahim mai kyauta lahira mai kyauta duniya mai jin kai a lahira maliki mulkin ransa, haka dai wannan abin da ya a haka zai tafi, amma hakikanin dandanan abin da yake karantawa na sauran ibada bai san me yake cewa ba, ka ku ga nan da dadi lokacin da kake karanta Al-Qur'ani a ce kana kama tasha kana dan jin abin da Qur'ani ke cewa, ba abin da yake wannan dadi a cikin rayuwa, ka karanta wata addu'a ta manzon Allah kana fahimta ma'anarta, ba abin da yake wannan dadi, ka koyi larabci kenan yana da muhimmanci sosai sosai. kuma sannan mutum zai zama makam yana musulmi zai zama bai gidaje in bai yi larabci ba gaskiya bai kamata ba yi haka ku yi hakuri na ce muku gida dawa ba na wajen ku jawo shi ku koya ne وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثي نتري ترى دقوم شاءكو دقى أبو سعيد الخدري الله سكار الداء قريشي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة جبريل يا زوجة من ذا الله تلا دا منش استبتة قريشي فقال يا محمد يسير سي يا محمد اشتكيت شكاية رسل الله فيها ني قال نعم يسير قري إنا فهماد رسل الله فيها قال سيد جبريل يتي بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك وتمانا كدوت الدعاء ملائكة جبريل يا يوم ذا الله صلى الله عليه وسلم باترى تبجيكي كوشا فجيكي متنبا ذاك كرن تاتا أحكا أولين بيكي سي كاجي وجن ذاك كرن تابا ذاك يتبني أجدا سي كازو وجن tangashi ya zo masa ya ce bismillahi arkika da sunan Allah nake maka ruku'a ko nake maka tawaida ko nake maka addu'a arkika ina maka addu'a ina roƙa maka Ubangiji ya kare ka min kulli shay'in yu'dhika daga dukkan wani abin da zai cutar da kai ko wanda kake ji yanzu ko wanda zai iya faruwa nan gaba min sharri kulli nafsin daga sharrin dukkan wata rai sawa'un rai na dan adam rai na aljan rai na dabba dukkan wani rai ma'abucin sharri ina neman Allah ya tsare ka daga sharrinsa aw aini hasidin ko dukkan wani ido na mahassadi domin shi mai hasada idansa din ma kanshi danja ne matsala ce don idan ya kalle ka kallo na hasada wata guba take ginuwa a cikin kallonsa yayi saitin ka da ita da ko da ba da niyya ba ta same ka sai ka lahanta shi yasa ake isti'aza wa min sharri hasidin idza hasad Allahu yashfika Allah ya warkar da kai bismillah arkika da sunan Allah nake maka ruku'a ko nake maka addu'a ko nake maka tawaida kaga wannan ma ya halatta ka karanta bar lafiya rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وأن حديثاً أنكر أودك أبو سعيد الخدري إذن أبو هريرة الله سكار يدعى قلسه شين حديثنا الذي ترى دقوم شاهده أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن شهدر بسجوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي من قال لا إله إلا الله والله أكبر dukkan wanda ya ce la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu ubangijinsa zai gaskata shi fa qala yace la ilaha illa ana wa ana akbaru ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni ne mafi girma wa idza qala idan ko bawa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la idan ya faɗa wannan kalmar qala sai Allah yace yaqulu la ilaha illa ana wahdi la sharika li bawana ya ce la ilaha illa ana ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni wahadi ni kadai la sharika li ban da abokin tarayya wa idza qala la ilaha illa allah lahul mulku wa lahul hamd idan bawa ya ce la ilaha illa allah lahul mulku wa lahul hamd qala sai Allah ya ce la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni gare ni muke ke tabbata gare ni godiya take tabbata wa idza qala la ilaha illa allah ولا حول ولا قوه الا بالله idan bawa ya fadi wannan kalmar kuwa qala sai ubangiji ce la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi haka ne ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni sannan babu wani karfi ko dabara sai da tallafi na ko agadi na wa kana yaqulu man qala ha fi maradihi manzo Allah ya kasance yana cewa dukkan wanda ya fadi wannan a cikin cutarsa lam tata'amhu an-nar to wuta ba za ta ci shi ba wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah ko kuma duka wata rana yayi la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله idan mutum yana karanta wannan a cikin rashin lafiyarsa kuma Allah ya kaddara ita ce rashin lafiyar da ba zai tashi ba to wuta ba za ta ci shi ba a sakamakon wannan zikirin dan kaga ai ya hada tauhidi ne tsantsa to abinda ake so a wannan kuma shine mutum lokacin da yake karance yana karanta ta da baka yana halarto ma'anarta a zuciyarsa domin lokacin da yace la ilaha illallah wallahu akbar kaga ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah Allah shine mafi girma sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la sannan la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd sannan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah to wannan ya zama du'a wa ibada ne kuma nan take ya kunshi du'a wa mas'ala addu'a ce ta ibada da mutum ke girmama ubangiji lokacin da shi bawa ke cikin hali na rashin lafiya yana jaddada tauhidi kaga ya mutu akan wannan to wuta ba za ta ci shi ba rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun imam at-tirmidhi yace hadisi ne hasan babu istihbabi su'ali ahli al-marid an halihi babin mustahabbancin tambayar ƴan uwan mara lafiya dangane da halin da yake ciki kace yaya jikin wane wannan mustahabbi ne yaya jikin wanci mustahabbi ne babu istihbabi su'ali ahli al-marid babin mustahabbancin tambayar ƴan uwan mara lafiya an halihi dangane da halin da yake ciki hadisi na 135 an ibn abbas radiyallahu anhuma أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب الله سكار الداء قريسي خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يافتو دق وجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه أتكين رسي الله فيرد النبي يتكى أتكينتا فقال الناس سيمتان يسكى تدسي يا أبا الحسن يا كيبا بن حسن كيف أصبح رسول الله يا من ذن الله يكوانا يا يواي قريب قال سيتي أصبح بحمد الله بارئا يتي الحمد لله يا واي غري ده سوكي جيكن ناس يا واي غري اوركي يا واي غري منا ساران وركيوسا دومن لفظن بارئ yana nufin warkakke to akan ce warkakke ga wanda ko dai ya warke din ko kuma me ana masa fatan ya warke أصبح بحمد الله بارئا ya warke gaba daya ko ya fara samun sauki jiki ya fara kyau yau ya fujiya sai أصبح بحمد الله بارئا wannan hadisi da wannan bukhari mahallu shahid a cikin gashi na murna sun tambaye shi ya abul hasan kaifa asbaha rasulullah akan shi ne shi gina hujjar sa shi imamun nawawi wannan ke nuna sai za a iya tambayar dangin mara lafiya ya dan uwan koi kwanan jiki ya jikin nashi yaye ne wannan babu laifi kuma wannan wani abu ne dake nunawa su dangi din kamar ka damu da dan uwan su duk wanda ka gama da shi kace ya mai jikin kuwa to zai san cewa eh ka san ka damu da dan uwan sa hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi babu ma yaquluhu man aisa min hayatihi babin da yake maganar abinda mutum zai faɗa idan ya fara ɗebe tsammani daga rayuwarsa cuta ta yi cuta har mutum ya fara cire tsammanin kai za ku a warke to a irin wannan hali me ya kamata mutum ya rinka faɗa an Aisha radiyallahu anha qalat daga ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta tace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mustanidun ilayya naji manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi yayin da ya dogara jikinsa a jikina yaqulu yana mai cewa allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى idan mutun yana cikin cutar da yake ganin kamar dai kam kila ba zai tashi ba ganin cewa ba zai tashi ba kowa ba wai tsananin cuta bane ba kila ya fara jin magaji magajin mutuwa numfashi ya dauke ya dawo ya dauke ya dawo amma yana iya hankaltar me zai ce to a wannan lokacin ne ake son mutun yayi wa kansa wannan addu'a اللهم اغفر لي وارحمني wa alhiqni bil rafiq al a'la ma'anar addu'ar allahumma ighfirli ya allah kai mun gafara warhamni ka ji kaina wa alhiqni bil rafiq al a'la ka sadar da ni da abokanai madaukaka. Abokanai madaukaka su ne waɗanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin cewa wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Abin nufi ya Ubangiji ka sadar da raina zuwa ga rayukan waɗannan mutane annabiyun annabawa as-siddiqun siddiqai ash-shuhada shahidai as-salihun salihan bayi sadar da raina inda rayukansu suke yasa karshen Allah Allah sai ce mai wa hasuna ulaika rafiqa abuta ta yi kyau ko abokane sun kyautata in suka zanto wannan sune abokananka za a hada ranka da nasu bayan an zare ranka daga cikin jiki zai tarar da su to abinda manzo Allah ke roko kenan a dauki ranshi a kai can inda rayukan waɗannan suke to wannan kuwa ko shaka ba manzo Allah yayi wannan a matsayin ibada tunda addu'a wa ibada sannan yayi wannan a matsayin sunnantawa al'umma amma ba haka ba yana tabbas ransa yana tare da waɗannan ko ma sama da inda waɗannan din suke amma dan ya koya maka ya koya mun ya koya mana nan gurin mu ji wannan to kaga wannan wato ba karamin albarka ke cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya samu wannan sababan da in ba a hadisin ba za ka same su
amma dan wasu mutum ya fushigantar kalmar shahada
ba inda manzon Allah ya faɗa ba ce akai dole wannan din ka dira ka kai wancan kai wannan ba za su yi haɗuwa ba
kuma wannan ishtihadi Imam Nawawi ne da ya kawo shi a babu
amma ai hadisin ya nuna haka ko bai nuna haka ba Aisha ta ce manzon Allah huwa mustanidun ilayya lokacin ma saboda rashin kwarin jiki baya iya ma tashi sai dai ya kwanta a cikin ta kuma tana ce tana daga cikin abin da take nuna falalata umma da Aisha take cewa manzon Allah ya mutu tsakanin cinye ta da kirjinta kaga lokacin tana tallafa da shi kenan
wani abin da nake tunanin da manzon Allah mun ce ya ga ya wani cewa duk wanda karshen magana sai ka zance la ilaha illallah
ai duk ban bai ba ba ai ban fahimci na gaba ne idan ya hada guda biyu meye ya faɗi kalmar shahada kuma yayi wannan kuma ya kalmar shahada saboda ai ya iya yin addu'ar ba ɗauki rayuwarsa ba ya iya kalmar shahada ba ɗauki rayuwarsa ba sai bayan kwana biyu ya yi waɗansu zantukan ba sai ya yi mai hukuwa ya sake rubutawa tunda ba lallai bane sau ɗaya za ka yi kowanne na'am a ce ya ce a kalmar shahada ce hadisi ya zo cewa za ka lakana mutum ka ce ya ce amma wannan kuma mu ga hadisi ya kai sai dai ka tunatar da shi in ya tuno ya faɗa to wannan hadisi na 916 hadisi na 917 wa anha qalat daga ummu na Aisha ta ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت ناغا النبي أتكين حالا متوى وطوينة جبدة أزاري ري أتكينسا عنده قده فيه ماء ينا دون كوفي دروا أتكين كوفي وهو يدخل يده في القده ينا شغد هننسا أتكين كوفي يصوم هننسا أتكين روا ثم يمسه وجهه بالماء سنن يرك شاف ونروا إن أفسكسا ثم يقول سنن يرنك شوا Allahumma inni ala ghamaratil maut ya ubangiji ka taimake ni a bisa ga magagin mutuwa aw sakaratil maut ko kuma dai sakaratil maut duka dai lafazan ma'anar su daya wannan hadisi rawahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ya rawaito shi sai dai kuma hadisin da'ifi ne inda ya inganta to da wannan ma sai zanto na daga cikin abin da mutum zai faɗa Allahumma inni ala sakaratil maut ko ala ga maratul maut inda hadisin ya inganta babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilayhi wa ihtimalihi was sabr ala ma yashiqu min amrihi wa kadha al wasiyatu بمن قرب سبب موته بحد او قصاص ونحوهما wato idan babu yake mai tsawo irin wannan dukan karanta muku shi kalma saboda wanda in shi kadai zai karanta kila ya fuskura lirabi kaga mai fansar da yaji wasallan sai ya yi da kansa dan kare da wata rana yana ta karantawa shi kadai yana ta barin sibawai yana ta kuskuren lirabi ko ba haka ba babu istihbabi wasiyati ahli almaridi babun da yake magana mustahabbancin wasiya ga dangin mara lafiya wa man yakhdumuhu ko wanda yake wa mara lafiyan hidima kamar mai jiyarsa a asibiti ko da ba dangi bane ba akan yi musu wasiya bil ihsani ilaihi da kyautatawa mara lafiyan su rinka masa ihsani shi da ihsani fada masa duk abin da zai taimake shi amfanar da shi a duniya amfanar da shi a addini na daga cikin ihsani ka rinka yawaita maganar addini a wajensa bayyana falalar tuba bayyana falalar istighfari ba wai dogon wa'azi ba yadda zai rinka ji ya tafka na daga cikin ihsani idan an ba da magani an ce a kiyaye wannan maganin karfe kaza lokaci kaza kuma kwaya kaza lokaci kaza kuma kwayan kaza na daga cikin ihsani ka kiyaye masa wannan ka tambaye mai ya kamata a bashi na abinci ka tabbatar wannan ya kamata ka bashi abinda aka ce kar a bashi to kuma ka tabbatar baka bashi ba ko da ya nuna kuɗayensa ko akai to kuma wajen wannan da dabara za ka masa ba da faɗa ba ko ya yi faɗa ya zazzare ido sai za ka yi murmushi ka saki fuska kana lallashin sa saboda yana cikin hali na kunci in ya warke ka ce ko da baka da lafiya ka yi ta yawan faɗa zai ce haka ko aka yi ya mamanta ashe bai kamata kai kuma dan ya yi faɗa kai kuma kai ma ka zunkura fuska ba to dai yana daga cikin ihsani wannan wa ihtimalihi da daukan jimiri da daukan juriya game da shi wastabari alama ya shiku min amrihi da yin hakuri kan dukkan abin da zai kuntata maka na lamarinsa wa kazal wasiyati biman qaruba sababu mautihi haka kuma yin wasiya ga wanda sababin mutuwarsa ya kusato wato kenan ka kwadaitar da shi wajen mai yin wasiya cewa wane ka san yadda rai yake baya da tabbas ko kana da wata wasiya da za ka yi ko kana da wani abin da kake so a yi ko da bayan rayuwarka ko kaza da kalmomi dai waɗanda ba masu tayar da hankali ba ka kwadaitar da shi wajen yin wasiya tunda wasiya tana da muhimmanci takan zama wajibi takan zama mustahabi takan zama haramu yayin da take zama wajibi shine idan akwai haƙƙin wani a kansa yayi wasiyi ko da bayan na mutu a biya wani haƙƙinsa yayin da ya kasance yana da haƙƙi a wurin wani ya faɗa cewa ba ina bin wani bashi kuma takardun suna nan a daidai wuri kaza na ajiye su dan saboda idan shi ya mutu a nemo wa magada duki kaga wannan wasiya ce ta dole sannan wasiya ta mustahabi in yana da dukiya yana da kuɗi ya ware wani abu ya ce a bai wa danginsa waɗanda ya san ba za su ciga da shi ba cikin dangi ya ware a ba su cikin abin da bai wuce sulusi ba bai wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba amma wasiya ta haramun shine mutum ya ce ko da bayan na mutu wani da wani cikin ana karku ba su gado don sun ɓata mun rai wannan wasiya ce ta haramun ba su rin cikin wannan sai dai kai hakuri amma kan gado kan sai an ba su ko ba haka ba wannan wasiyar ba za a harsar da ita ba tunda yayi wasiyar ta saba wa shari'a ko ya ce ko da bayan ya mutu a nan Kano to a ɗauki kabarinsa da Allah a kai can kusa da kabarin Shehu Usman a Sokoto nan ma ya saba wa sunna ce a Kano za mu binne ka babu wani dalili da zai an kai ta Sokoto ba ma sai an faɗa masa wannan ba amma ba za a zartar da ita ba ina fata an fahimta ko ya yi umarni da wata bid'a duk wannan ba za a yi ba duk wanda ya yi wasiya da a yi wani abu na bid'a ko na sabon ubangiji ba za a cika don wasiya ce ta haramu ba zai ce sai malam wane ba idan an same shi shike na amma ba a same shi ba za a yi ta jiransa ba tunda manzo Allah ya ce asrifu bil janazati babu laifi ya samu wani wanda yake tuzo zuwa ya ce in na mutu a wane zan to ina cikin masallata na idan da hali amma ba zai ce dole sai wane ba dan idan ya mutu din kuma wane baya gari ba za mu tsaya jiran wane ba sai ya dawo mutukar tafiya ta nesa ce wanda ba za a iya jira ba dan kuma in mun jira to mun saba sunnar annabi manzo Allah ya ce ai maza a kai shi ya ce gawa idan ta mutu kuma ku kai ta domin ɗaya ne daga cikin biyu in ma gawa ce ta mummuni ajiye shi da kuke ɓata masa lokaci kuke ni'ima tana jiransa a kabari idan me za ku ajiye shi a gida in ma gawa ce ta wanda yake fajirin mutum to ku kuma sharri kuke ajiye da shi a gidanku don me za ku yi ta ajiye sharri kuna ɓata kanku lokaci manzo Allah ya rufe ƙofa Allahumma amin. wato yin wasiya bi man qaruba sababu mautihi, an ga sababin mutuwarsa ya kusato sai a ce yi wasiya. Wani irin sababin mutuwa? Bi haddin ima, ta hanyar za a yi masa haddi, za a jefe shi. Ya san yanzu yanzu za a jefe shi, to ko kana da wasiya za ka yi, dan yanzu za a yi maka haddi. Au kisasin, ko kuma kisasi ya kashe musulmi mummuni da danganci, kaga shi ma za a kashe shi. Wa katabna alayhi fiha annan nafs bin nafs, sai fa in dangin mamaci sun ce sun yafe a basu diya, wa nahawihi ma ko makamancinsu. Wannan ababai da Imam Nawawi da ya gina nan ya kawo hadisi ɗaya akan su. Hadisi na 918, an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, daga Imran ibn al-Husayn, Allah shi kare da a gare su, anna imra'atan min Juhayna, wata mace cikin kabilar Juhayna, atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina, ta zo wajen annabi alhalin tana dauke da ciki na zina. Faqalat, sai ta ce, ya rasulullah, ya manzon Allah, asabtu haddan fa aqimhu alayya, nayi abin da haddi ya kama ni, ka tsayar da haddin a kaina, yi min haddi. Fada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama waliyaha, sai manzon Allah ya kira yi majibincin lamarinta. Faqala, ya ce, ahsin ilaiha, je ka kyautata mata abinci sutura wurin kwana. Fa idza wada'at, idan ta haihu, fa'ati ne biha, kawo min ita. Fa fa'ala, sai ko wannan mutumin ya je kyautata mata har ta haihu, sannan ya zo da ita. Fa amara biha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah ya yi umarni game da ita. Fa shuddat alaiha thiyabuha, sai aka daure tufafinta a jikinta. Thumma amara biha farujimat, sannan ya yi umarnin a jefe ta, aka jefe ta. Thumma salla alaiha, sannan annabi ya jagoranci mutane ya yi mata sallah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi aini dukan yi zazzabin mutum biyu ne, ba zazzabin mutum ɗaya ba ake ɗora mai, an tashi ɗora masa zazzabin mutum biyu ake ɗora mai, shi yasa ka ji zafin jikin ya tsananta. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, mahallin shahid da manzo Allah ya ce, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum, manzo Allah yana kai karan Allah ne ko kuma yana bada labarin al-waqi'? Yukhbiru an al-waqi', yana bada labarin me yake faruwa ne, ba wai kuka yake kaiwa. حديث نذري ترد عشرين. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه دق سعد ابن أبي وقاص الله شكال إداء قريش قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي, من ذا الله يازو دن يدوباني دن غني دونر دي ديس أن أنت قريني. فقلت بلغ بي ما ترى, شيء من ذا الله أبين يا كمي إندك شي بني غنني يا حسنني, وأنا ذو مال نيكم إنا دوكيا, wala yarithuni illa ibnati, ba mai cin gado na sai yata, me kake gani ya kamata in yi da wannan dukiya tawa? Manzo Allah ya faɗa masa har zuwa ƙarshen hadisi, mun karanta hadisin a can baya. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Hadisi na 121, wa an Qasim ibn Muhammad qala qalat Aisha radiyallahu anha, أمنا عائشة تفضى الله شكال يدعى بريتا تتي وارا أصاه يا تيوان كينا أبن نفي كي إنا فاما دا تيوان كي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيا النبي تي بل أنا وارا أصاه كي با كي با أي تيوان كي دنكي تكي أفناك كاكسي عائشة تفضى ياي سنة تقريرية بيهانا تبا إندا حرام نسي تكي با أشيو سنة كونة تكي جمع كوسيمي kaga ta zama sunna ta qaririyya da kuma qauliyya ko fi'liyya. Wa zakar al-hadith, wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, abin nufi da idan mara lafiya ya ce ba ni da lafiya, wannan abin na dauka ba na biyu, ko ya zanto yana kai kuka, ko ya zanto yana me ba da labari. Idan abin ba da labari ne zan sa babu komai, amma kai kukan Allah to wannan bai halatta ba, dan ba a kai kukan Allah wajen bayi. Yasa Yaqub ya ce innama ashku bathi wa huzni ila Allah, da bakin ciki na da damuwa ta ina kai kukan ne wajen Allah ba wajen wani ba. To haka yake san kowane bawa ya zama. Rawahu Bukhari. Babu talqin al-muhtadir, al-muhtadir shine mutumin da yake dab da mutuwa. باب تلقين المحتضر واتو باب ديكي مغنى اكل لقنا ومتمن ديكي دب دمتوى لا اله الا الله اي ما ستلقيني اتي اتي لا اله الا الله عن معاذ رضي الله عنه حديثنا الطريقة للعشرين دبيو دقى معاذ ابن جبل الله شكار الداء بريش قال اتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بريش ياتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وانا قرشان زنشان سيزنتو لا إله إلا الله زي شقاء الجنة رواه أبو داود والهاكم وقال صحيح الإسناد حديث نتنى ريتنا عشرين دأكو وانا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دقى أبو سعيد الخدري ألا شكال الداء قريشي قال تي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تلاتا من شغل الله سبت قريشي ياتي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كفتاوا ما متنك لا إله إلا الله يا ذاك كفتاوا ما متنك لا إله إلا الله يا لغا يا موت سيكي سيكي لا إله إلا الله وأنا نفهم وان ديك يدب da mutum ashe akan ce da mutum matacce in an zarire a cikin sa ko kuma in ana dab da zarewa ina fata an fahimta laqinu mutakum la ilaha illallah mutakar akwai rai a cikin sa amma yana dab da zarewa to a iya ce masa matacce wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi باب ما يقوله بعد تغميض الميت باب abinda mutun zai fada bayan ya rintsi idanun mamaci dan ana son da zaran mamaci ya mutu falkon abinda zaka yi shine rintsi idansa manzo Allah ce idan an zarire a jikin mutun tabi'ul basar gani na bin rai din da kallo yasa zaga mamaci haka idansa a zare saboda an yi sama da ran yana kallon sa har yabaci to sai irin su sai haka abu da aka kafe to shine farko abin da zaka yi sai ka rurrufe masa da murfin idan sa fatar murfin an ummi salama radiyallahu anha qalat daga ummi salama Allah shi kare da gare ta tace da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama manzo Allah ya shiga wajen abu salama wa qad shaqqa basaruhu ya ganin sa ya riga ya kakkafe فأغمضه سيرن سي مسا إدانونسا ثم قال سنتي إن الروح إذا قبض لي إذا أنت شريش لك جكين دان أدم تبعه البصر جنين بيش لك الله فضج ناس من أهله سيوى نساشي نئيال أبو سلمة سكيراكي وتسكى تغمولي صدقوك فقال سيوان ذا التي لا تدعو على أنفسكم إلا بخير كاركو يواكم فأدو إيسينا الخير كاركزو كان كيتونا Allah wadan kwanakin da suka rage mutun da babuwa ne kai mummunar addu'a kenan kar kai wannan la tadawu ala anfusikum illa bi khair kar ku yi wa kanku addu'a sai ta alkhairi mun yi rashin wani Allah ya ji kansa Allah rahamshe shi Allah madaukakin sarki ya yi mana kaza kaza Allah haka da addu'o'i na alkhairi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun domin malaiku suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗa in ta alkhairi kuka yi ma za su ce amin in ta sharri kuka yi ma dai su dai mala'iku za su ce amin sun maƙala sannan annabi ce Allahumma ighfir li abi salama ya Allah kai gafara ga abu salama wa rfa'a darajatahu fil mahdiyyin ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyun mutane wa khalifhu fi aqibihi fil ghadirin ka halifance shi fi aqibihi a cikin ƴaƴansa aqib kenan dangin gidansa fil ghadirin cikin waɗanda suka yi ragowa واغفر لنا وله يا رب العالمين كيما نغفر شيما كيما سغفر يا ابنجيزن تالكي وافسح له في قبره كيلوتا مس قبرنسا ونور له فيه كحسك كامس قبر الناس رواه مسلم شيكاغا انا يوا متن ادعا كوما كافن ازو افارا وانكا دلكف تند دغرن سي مس ايدن سما سان الله يوا ونا ادعا كافن ازو اتشي زا اي وانكا كافن ازو اتشي زا اي سوران يدمو wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne rawaito shi kana da sai mutum rufe ido kawai ko ka sa ruwa ko ka sa ruwa me na sa ruwa sanye mai a'a me amfanin sa ruwa ai tambayar ta ne kawai sai ka sa ruwa dai al'ada ta na yi ko dan dai manzo Allah ya rufe masa ido an ce ya sa ruwa to wannan hadisi rawahu muslim sai mu dakata anan dan mun shiga hadisin gaba hadisan suna dan tsawo ba za mu iya kammala su ba sai mu sa sai mako na gaba idan Allah ya kai inda muka karanta a cikin hadisi malami ya yi ya ce wai babu istisqa a cikin Bukhari da waka ya fara to manzon Allah da ya yi wakar ko kuma wa logon ruwa ya zo kaga jahilcin kila wannan shi ne jahilci ne wannan zika baitun waqar abu talib aka kawo sanan kan hujja akan wani abu na da ya shafi harshen larabci akan kalmar istisqa da yake wa abyada yustasqa al-ghamam bi wajhihi thimal al-yatama ismatu lil-aramil abu talib ke yaban annabi kan wannan abu talib ko ba musulmi bane amma ko da ballatra ce maganar rokon ruwa yake kada banda jahilci bai wannan ma'ana muna kafa hujja da aikin annabi da maganarsa shi yana kafa hujja da maganar Abu Talib ku matsalar ku dai ce wai ko za mutum zai karatu shekara goma da ku wai dan dan bid'a ya ce wani goye sai kun dawo kuma dan zai fi zuwa aiki wannan kuma yana cewa shi mara lafiyan za a ce masa ya ce la ilaha illallah ko kuma za a yi ta fada ne a gaban sa har ya fada ga shi hadisi ya ce lakinu mawtaku lakinu mawtaku talqini kuma ai za ka ce masa ce la ilaha illallah shi ne talqini sannan kuma ga hadisin Bukhari da annabi ya ce Abu Talib lokacin da yake da mutuwa yana cewa ya ammi qul la ilaha illallah mai umarci tsakanin kabila da sadulu Allah ya shirye ku wannan ce mun kasance masu da'awa ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin unguwarmu daga abin da muka ji daga gare ku muna samun matsaloli yan ƙanana har wani abokina yana ganin mu daina a dalla karka biye masa wannan matsoraci ne karka shi ne muke son ka yi mana nasiha da hakuri kamar yadda dama in za ka yi da'awa ba sai an zage ka sai an ci mutunci wai kai da kimar ka da kimar annabi ma za a kwatanta ta ba ma za a kwatanta ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi son shi sama da kai ba ma za a haɗa ya fi son shi sama da dukkan duniya tare da haka ubangiji subhanahu wataala ya zargabe shi da mukiya su faɗa masa bukar magana su zage shi su yi masa habaci su yi waƙa su yi masa zambo wannan da annabi ya ci karo da wannan shi kenan ka kuma dan kaje mutanen unguwarku don sun matsa maka me za su yi maka to dama wata da'awa ita ba a neman faɗa ita yin ta da'awar kansa neman faɗa ne a wurin duk wanda baya son gaskiya ba wai sai ka ce ma zo mai faɗa ba kana fara ta kace a yi gyara jama'a a bar bid'a don a yi sunna to su a wurin su kai da ɗan tashin hankali to da haka dole a sane ka dole a faɗa maka babu daɗi dole a zazzage ka amma kai za ka zo ne kana yi ne don Allah idan ka yi hakuri wannan na ƙara ɗaukaka ka ne a wajen ubangiji duk wanda zai zage ka ya zage ka amma da kai ba ka ramawa da zagi in su sun yi zagi kai kuma za ka ja aya za ka ja Qur'ani za ka ja hadisi shi kenan magana ta riga ta ƙare babban abin da ake so dama mai da'awa ya zanto yana da ƙwarin hujja yana da guzuri na Qur'ani yana da guzuri na hadisi ya karanta sirar annabi ya ga ɗauki ba daɗi da kafirai suka yi da shi ya ga gwagwarmai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wajen yaɗa da'awa ya yi haƙuri ya yi juriya to kai kuma sai ka ce kawai za ka yi da'awa ba za a faɗa maka bakar magana ba ba zai taɓa yi ba sai an faɗa ma bakar magana sai ka ga mutum wanda yake jahili bai karatu ba amma yana son dole shi zai baka ansa jahili ne ba bai karatu ba kai ka san shi bai karatu ba shi ma ya san ka san bai karatu ba to amma tunda waɗansu jahilai ɗan uwansu suna bin shi shi kenan sai ka hakura akan haka ya zo ya tara shi ya maka ƙarya kana ji kana gani da ranka ana maka ƙarya da ranka ba mutuwa kai ba to wannan duk yana daga cikin abin da mutum zai ci karo da shi a fagen da'awa kuma dole mutum ya haƙuri amma ka ce wai a'a tunda dai an matsa da yawa mu yi haƙuri mu ja baya wannan ya nuna kai rago ne kai ba jarumi bane ba kai rago ne kai ba jarumi bane dan me mabarnata ba su ce su bari ba kai kuma za ka ce kai kuma ka bari ba a san so an ce ka jure na'am a kyale su akan samu karin mutane da su ko da ana ganin an yi wannan tambayar a baya to su kila suna yi ne a kan ba su to babu laifi sai Allah za mu yi kokarin mu rika ansawa wato ba abin da yake da wahala maimaita abin da ka faɗe shi a baya yana da wahala sosai sosai ka kamar magana akan kabilar da sadalkan an mun shayin ta a baya so babu adadi abin da yake a sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabalu ne bai yi sadalu ba babu inda annabi ya taɓa yin sadalu a cikin rayuwarsa ko cikin sallar farilla ko ta nafila amma kuma idan mutum ya sadalu baka cewa baya da sallah sai dai wanda ya kabalu ya fi shi lada ya fi shi daraja a wurin Allah tunda yayi koyi da annabi baya yiwa abin da annabi yayi da wanda bai ba a ce da tsaye ne dole abin da annabi yana da fifiko a kan wanda bai ba to amma ana maganar shi me hukuncin ta rukuni ce cikin rukunan sallah ba za ka ce ba rukuni ce kabalu wajibi ce cikin wajiban sallah farali ne cikin farallan sallah a mustahabbi ne duk wanda yana da lada wanda bai ba kuma ba ya da zunubi a kansa amma kuma ya yi hasarar ladan da in ya yi da zai samu dole ka yi wannan bayanin a kan na mu inda kuskuren yake ka cewa neman addu'a ba shine laifi ba dan me muka mayar da shi sai a masallaci in ka gamu da ni in na gamu da kai a matsayin ka da dan uwa na musulmi ne ka ce maka wannan addu'a yana da wata bukata wannan babu laifi sannan ba da za a yi bayan an yi ikama a tsaya ana shigaltuwa da ba da sanarwa wani na san addu'a wannan ba daidai ba ne kuma za a saurari wannan ba to alhamdulillah waɗannan da ya so zan iya amsawa cikin tambayoyin kuma ina neman afuwar ku idan an tashi wallahi ina sauri kun gare daga tafiya ne ke ko gida ban je mana biyo tunan gurin saboda haka da an tashi ne ma zan fita da Abuja zan fita insha Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله إلى بان دا بكاتر قباتر دا أزرينا نزوانا أمكري تن ساتن ديوتي نابادا بيانا سواء أيو جمعة زام جيبو سو دنبو دي مسلح شنجمعة mu bayan an bude masallacin juma'a waɗansu dalilai suka sa ban baro can ba tare da su Malam Abdulhaf da sauran malamai da muka je sai da karfe 4:15 saboda haka daga can kawai na taho nan yanzu haka ko mutan gidana ba su san cewa ko na dawo ko ban dawo ba saboda na tabbatar cewa zan zo in sami yan uwa suna zaune suna zaman jira da sa tsammani sannan kuma musamman satin da ya wuce tunda ba a yi karatu ba da na zo kuma yanzu daga cikin ikon Allah ita kuma an fulfaya ta samu cikas na zauna kamar minti 7 a zaune ko minti 8:15 kafin ta fara aiki da haka dai wannan ke nuna cewa ba za mu iya yin tafsiri ba tsakani da Allah, dan ba ni da wannan isti'dadin a zuciyata na iya yi, amma dai duk wanda yake da tambaya da take da alaka da tafsiri ko tauhidi sai mu yi zuwa lokacin da lokacin sallah zai yi, idan yaso kuma sai mu hakuri, idan Allah ya sa sati mai zuwa za mu yi ta bayan tafsiri ma mai in kun shirya akan haka. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Na'am, amma bayanin me ya faru abu sau insha Allah wannan a ƙarshe sai in faɗa muku shi, amma dai abin da ya faru na farin ciki mai dimbin yawan gaske, amma a ƙarshe sai in faɗa muku, sai zanto da shi za mu yi. Na'am. Ayat da ke cikin suratul anbiya wace? Eh, sai aka yi masa me? Yana tambaya dangane da fadin Allah Ta'ala a cikin suratul anbiya a inda yace khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilu, abinda ayat da take cewa an halitta dan adam da dabi'a ta gaggawa ko hanzari, haka dan adam yake yana da garaje, in ba ayoyin alqur'ani ko hadisai ne suka saisaita shi ba ta yadda zai dawo cikin halin da ba na garaje ba, a dabi'ansa yana da garaje. Sai Allah ce sa'urikum ayati, da sannu zan nuna muku ayoyina, fala tasta'jilun, ku daina neman a gaggauta muku. Abinda yake tambaya shi ba tafsiri bane ba, yace idan muka lura da fala tasta'jilun nunan din da ke karshe a cikin ayar, sai aka yi mata wasalin kasa, saboda me? Shi ne abinda muke tambaya. Saboda me? Saboda akwai a bayan nunan din ana kaddara ya, ana kaddara ya, fala tasta'jiluni, amma a wajen rubutu ana shafe ya din, yi wa nunan din wasalin kasa ishara ce zuwa ga ya da aka shafe a cikin kalmar, tunda ya idza kanat sakinatan fala yakunu ma qablaha illa makasuran, duk lokacin da ya ta zanto mai sukuni to abin da ke kafinta ya kamata ya zanto wasalin kasa ne da shi, kamar da idan ka samu alif fala yakunu ma qablaha illa maftuhan, kamar da idan ka samu wawul maddi fala yakunu ma qablaha illa madhmuman, duk abin da ke kafin alif ya kamata ya zanto wasalin sama gare shi, musamman in dai alif din aliful maddi ce wanda ake janta ake miƙar da sauti da ita, haka duk abin da yake kafin wawun to ya kamata ya zanto madmum idan wawun din tana cikin wawul maddi. Waɗannan harufa guda uku, al alif wal ya wal waw, suna ake kira huruful maddi, to wannan dai ita ce ansar ka, dan haka fala tasta'jiluni asalin zancen kenan, amma tun da an shafe ya'un sai kasra din ta cigaba da wanzuwa dan ta nuna akwai ya'un da aka shafe, ka fahimta? Ban ji ba, ban gane tambayar ka. Ban gane abin da kake nufi wannan. Haka ne, haka ne ƙa'idar rubutun kalmomin alqur'ani. Imam Malik yace ar-rasmul qur'aniyyu sunnatun muttaba'a, wato rubutun kalmomin alqur'ani a yadda muke ganin shi sunna ce a barbi, abin nufi ba za ka mayar da kalmomin alqur'ani ba su yi biyayya ga abin da ake kira al-qawa'idul imla'iyya, ka'idoji na imla'i na rubutun larabcin yau da gobe. Kalmomin alqur'ani suna da tsarin rubuta su daban da yadda ake rubuta kalmomi na larabcin yau da gobe, wannan ke sa kalmar as-salatu idan kana rubutu a ka'ida ta imla'i
a kalmomin da ba a cikin alqur'ani ba, kaga za ka yi alif da lam, sai ka yi sad, sai ka yi lamadu, sannan sai ka yi takuri. As-salatu, haka za ka yi az-zakatu, alif da lam da zayin da kawlasin da alif baki sai kuma takuri. Amma duk inda as-salatu ko az-zakatu suka zo ku a cikin alqur'ani, kaga idan ka yi sa, ka yi la, to sai ka yi wawun, sai ka yi aluja a kan wawun din, sannan sai ka yi takuri. Haka az-zakatu ma za ka yi, idan ka yi kawlasan sai ka yi wawun, sai ka rubuta aluja a kan wawun din, sannan sai ka yi takuri. Saboda me? Haka aka ga sahabbai sun rubuta. Idan ka zo rubuta as-salatu a cikin kalmar alqur'ani, kamar allazina yuqimuna as-salata, sai ka rubuta lamalu, to kai kuskure kenan, dan ka saba ma ka'ida. Lafazin jam'u muannasus salim a duk inda yazo cikin alqur'ani, kamar al-muslimat, al-mu'minat, al-qanitat, at-ta'ibat, al-abidat, as-sayyihat, as-tayyibat, as-sa'ihat, to zaka rubuta alu din nan ne aluja, al-muslimatu, wato alu din da biyo bayan ma aluja ne. Idan ka rubuta da alu baki, to ka saba ka'idar yadda aka gama rubuta sun rubuta kalmomin alqur'ani. Haka nan dai kalmomin suke, ma'ana akwai ka'idojin rubuta su da aka gada tun wajen sahabbai, wanda sun sha bamban da abin da ake kira al-khattul imla'i ko kuma ar-rasmul imla'i na yau da gobe. Al-qawa'idul imla'iyya la tatba'u laha al-kalimatul qur'aniyya, wato kalmomin alqur'ani ba sa yin da'a da biyayya ga ka'idojin rubutun imla'i na rubuta kalmomi na yau da gobe a cikin larabci. Ina fatan kun fahimta, suna da ka'idojin su daban wanda sai mutum ya koye su. Zai koyi ar-rasmu, zai koyi ad-dabtu. Ad-dabtu shine, ar-rasmu shine yadda zaka rubuta kalmomin, amma ad-dabtu kuma shine yadda zaka yi musu wasulla. Wannan duk yana da ka'idar rubuta kowane wasali, ba kawai inda kaga dama kake dorawa ba. Akwai inda suke dora wasali, akwai inda suke ajiye shi, akwai inda suke fataha, akwai inda suke inkasara. Kila wani yau yana tai saboda yana gani yadda ake rubuta, amma bai san ka'idojin da suke kare wannan abun ba. Sannan idan an yi faduwar wasulla biyu a sama ko a ƙasa, ko kuma an yi rufa biyu a sama, akwai yadda ake rubuta su. Akan yi izina da harafin da zai biyo baya, ko a yi wani wasalin ɗaya saba wa ɗaya ta yadda ba sa zama daidai wa daida, na saman ya ɗan gota ya yi hagu, na ƙasan ya ɗan gota ya yi dama. Akwai kuma inda za a jera su cif cif su zanto kansu ɗaya, ba su saba da juna ba. To akwai harufan da ke biyo baya da za su sa a yi hakan a nan, akwai kuma harufan da suke biyo baya da za su sa a yi hakan a nan wurin. A rubutunmu na gida ko karatun gida, duk yawanci mahaddata Qur'ani sun haddace wannan, suna yin rufofi wani lokacin su ce kamar wato abin nan kafar kura, ko kuma su ce kafar tumaki. Akwai abin da suke nufi duk da wannan, ba haka kawai ke tafiya ba. Abu ka'idoji ne na rubuta wasulla dangane da yin izina da harafin da ya biyo baya, dangane da izhari ko ikhfa'i da za'i ko wani abin da daban na ba dan gafa. Amma ilimi ne mai zaman kansa, karanta shi ake yi. Na'am. Wa alaikum salam. Ban ji ba. Bambancin na'am, wato kenan a cikin suratul kahfi da Allah ya ce amma safinatu fa kana limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fara da rabbuka an yi bulga ila yake har zuwa fara da rabbuka da kake so kace. Me yasa can aka ce fara to na ibaha, nan kuma aka ce fara da rabbuka? Ina jin mun yi bayanin wannan yadda kai tambayar ka san an yi bayanin kai ma. Bayanin da malami suke a wajen cewa wajen fara to na ibaha sai Khadr ya jingina aibi zuwa ga kansa, ba zai ba ladabi bane ce fara da rabbuka an yi ibaha, dan jingina aibu ne zuwa ga Allah, kuma Allah cikin ladabi ba a jingina masa mai aibu. Amma a can gurin fara ta rabbuka an yabulga ashuddahuma wa istakhraja kanzahuma rahmatan min rabbik, tunda abin da ya shafi rahama ne sai aka jingina abin zuwa ga Allah. Amma can wajen aibi sai jingina aibin zuwa ga kansa, shi kadar bai jingina aibi zuwa ga Allah ba. Daidai da inda annabi Ibrahim ke cewa allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini, sai ce wa idza marittu fa huwa yasqini, da yace ubangijin da ya halicce ni kuma shi ne zai shiryar da ni, wanda yake ciyar da ni, yake shayar da ni, sai kuma yace idan na yi rashin lafiya shi zai warkar da ni. A madadin yace shi ne zai sa mun rashin lafiya kuma ya warkar da ni, dan jingina ma Allah rashin lafiya duk da shi ke jarrabar bayi da ita wani abu ne da ke nuna karancin ladabi, dan ba a jingina masa aibu. Ina fata an fahimta. Shi Allah ba a jingina masa sharri, ana jingina masa mai alkhairi, domin babu wani abu a cikin Allah ayyukan Allah da suke sharri tsantsa. Ko abu ya zama sharri ta wani bangare kuma zai zama alkhairi ta wani bangare, amma kai dan adam abin na iya zama sharri game da kai, amma game da aikin Ubangiji babu abin da yake sharri tsantsa. Shi yasa suka ce Ubangiji ce qul allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, sai ce me bi yadikal khair, bai ce ba wa sharru, sai ce bi yadikal khair wal khair na hannunka, saboda me bai kuma ce ba wa sharru saboda ba a jingina sharri zuwa ga Allah. Manzo Allah cikin addu'a sai yake cewa wal khairu fi yadayk wa sharru laysa ilayka, ka gane. Wa alaikum assalam. Abinda ayar take nufi, ma ashhadtu khalqa samawati wal ardi wa khalqa anfusikum, ban shaidar da su ba, ban sa su su zama shaida ba lokacin da zan halicci sama da kasa. Ko Allah ya kafa mutane su zama shaida a lokacin? Lokacin ba kowa. Lokacin da Allah ya halicci sama ya halicci kasa. Shine ban kawo su su zama shaida ba a wurin, ban halarto da su ba. Haka wala khalqa anfusikum, a halittar kawunan su ba su zama shaida ba. Kai baka zama shaida akan halittar kanka, wani ya ba zama shaida akan halittar kaina ba. Na tashi da na gani, amma ba na iya shaidar wannan lokacin, ka gane. Ayoyi da ake kira ayatu shifa, wanda galibin masu rukuya suke amfani da su don cewa suna karya sihiri ko wani abu, babu wani hadisi da ya nuna cewa waɗannan ana a haka ake amfani da su don wannan, sai dai shi magani tajriba ne. Idan an gwada abu ya yi amfani, ya zanto hanyar yin sa bata kunshi shirka ba, kuma an gwada ya yi amfani, to sai amfani da shi. Gwaji ne, tunda neman magani ne ba ibada bace ba, ka gane. Neman magani ba ibada ba ce, ibada ta kake bukata sai ka samu nassi karar da ya ce yi kaza ko ka bar kaza. Ko da su magabata da suka ce a rubuta ko kuma a karanta wannan ayoyi guda uku a sha a cikin ruwa, suna karya sihiri. Wato fadin Allah ta'ala, fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, da ko falamma alqaw qala musa ma jitum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin, da ko fadin Allah ta'ala walki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu as-sahir wa haythu ata, dukkan su wannan gwaji ne akai, amma ba nassi ne daga manzon Allah ya ce haka. Amma magabata sun gwada sun gani, idan an karanta waɗannan ayoyi aka tofa a cikin ruwa aka sha, wato hakan yana da tasiri wajen warware sihiri da izinin Ubangiji. Gwaji ne, kuma ba wai tofa ake yawon ba. A lokacin da mutum zai karanta, ya kusanto da kofi ko kokon da ruwan ke ciki kusa da bakinsa, ta lokacin da yake karanta haruffan, iskan da ke fita daga bakinsa yana dira a kan ruwa. To wannan haka ake yi. Alaikum salam. Cikin suratu Safat, wajen mutanen Sulaiman, annabi Yunus bayan ya yi hijira ba da izinin Ubangiji ba, da ƙarshe da kifi ya haɗe shi, kuma aka sa kifin ya amayar da shi wurin mutanensa aka sake tura shi. Wannan yake cewa tsakanin tauhidin da mai risala ya bayaninsa da tauhidin da mai kawaidi ya bayaninsa, wanne ne tauhidin ahlus sunna? Tauhidin ahlus sunna wanda ya dace da Qur'ani da hadisi shine wanda mai risala ya bayaninsa, wato Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Wannan shine tsantsar tauhidi na ahlus sunna wal jama'a, wanda ya gino akan siffanta Allah da siffofi na kamala da kore masa siffofi na gajiyawa subhanahu wa ta'ala. Wa wannan ke cewa wai babu aya ko hadisi da tunda hukuncin luwadi, wannan ba gaskiya bane. Wanda ya faɗi wannan maganar bai kamata ya kore abu ba in bai sani ba, ya kamata ya tambayi waɗanda suka tsara shi sani, tunda dai wa kuka kullu zai ilmin alim, kuma an ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi, yace man wajadtumuhu ya'malu 'amala qawmi lut faqtul fa'ila wa laqul bi, duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen annabi Lut, to ku kashe wanda aka yi da shi da wanda yake yi din da shi. Wato luwadi ya fi zina muni, don haka ukubar da ke cikinsa kuma ta fi ta zina. A zina, idan mutum magidanci ne za a jefe shi in saurayi ne bulala, sawa'un mace ne ko namiji. Amma a luwadi ba bambanci tsakanin magidanci da wanda ba magidanci ba, matukar mutum baligi ne da wanda ya taɓa yin aure da wanda bai taɓa yin aure ba, duk ɗaya ne in aka kama su sa luwadi ana kashe su da su duka. Wa alaikum salam. Akan me? Ban ji ba. Sa tufafi. Eh? Ban fahimta ba. Ya halatta namiji ya sa kaya masu launi yellow, ruwan ɗorowa. Akwai nassoci na shari'a da suka nuna cewa bai halatta ba mutum ya sa yalo mai fatsi mai daukan ido, yalo tsantsa wanda ba sirki a cikinsa, bai halatta ba. Akwai nassoci na hadisi da suka nuna haka ga namiji. Tambayar su ta yi amfani. Kowa da waiwaya ya gani gefensa yalo ne bau, ko kuma dai a'a da dan sirki sirki fari-fari yalo-yalo. Kar mu tsananta, idan mutum ya sa yalan da ba gau ba, ba bai fatsi sosai ba, to kar mu haramta masa. Ma'ana yalan da yake akwai rinjayen fari a jikinsa, ko akwai sirkin fari, ko akwai sirkin wani abu, tsantsar yalan da lalle ya yalantu, in Hausar ta halatta, to shi yake magana a kai. Wani ya ce jama'a suna daukar abin hawansu saboda hadiri, nan da minti biyar mu ma za mu tsaya mu yi kiran sallah tunda an ce akwai hadiri ko, amma dai su yi hakuri da Allah. Me kake cewa? Akwai nassi na hadisi, insha Allah sati mai zuwa sai in kawo muku hadisa in Allah ya yarda. Na'am. Ban ji ba. Duk zan kawo muku hadisai daga nan zuwa sati mai zuwa da izinin Ubangiji, amma ba zan so in tsawaita ba tunda an ce akwai hadiri, bari a kira sallah musayin zamin sabis lokacin sallah a yayi, ko tunda dai ana son a samu cikakken awa ɗaya tsakanin faduwar rana zuwa sallar isha'i. In aka samu awa ɗaya cikakke, to lalle lokacin isha'i ya shigo. Takardar da ke hannuna an ce akwai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai wanda suke halartar karatu a nan na tafsiri mai suna Salisu, Allah ya yi masa rasuwa. Muna roƙon Ubangiji Ta'ala ya ji ƙanshi da gafara ya rahamshe shi, kuma Ubangiji Ta'ala baiwa ahalinsa da ‘yan uwansa haƙurin jurewa, ya ba su lada kuma bisa ga haka. Abin da zan faɗa na taƙaitacce, mun ci nasarar buɗe masallaci yau na Juma'a. Asalin shi masallacin wani bawan Allah ne ya gina shi ta hanyar Al-Muntada Islamic Trust, kuma masallaci ne haɗa da makaranta, makarantar kuma an yi ta ne don ta zanto makaranta ta gaba da sakandare, musamman tunda a jihar Zamfara ne jihar da ta fara aiwatar da shari'a kan cewa a yi diploma na alƙalanci ko karatun shari'a. To cikin ikon Allah aka danka wannan nauyi a hannun mu nan Uthman bin Affan, wanda kuma tare da ƴan uwa da muke tare, insha Allah ta'ala za mu ga cewa an sauke wannan nauyi. An samu halartar wannan taro daga bangarori daban-daban, kuma tunda wanda ya gina makarantar bai sa kayan aiki ba, nan take a wajen taron shi mai girma gwamnan jihar Zamfara Alhaji Ahmad Sani ya yi alkawalin bayar da kuɗi da za a sayi dukkan kayan aiki wadatattu don makarantar ta zanto tana daidai da kowace makaranta a zamanance. Kuɗi wuri na gugar wuri har naira miliyan 20. Sannan kuma ya alkawalin gina ɗakunan kwana na ɗalibai na maza daban na mata daban, da kuma gina rukuni na ɗakuna ko kuma gidaje na malamai da za su gudanar da makarantar. To wannan shine abin alkhairin da ya faru a wajen wancan taro a gaban ɗaruruwan jama'a, kuma an sa shi a gidan rediyon jihar Zamfara live kowa na ji. Muna fatan Ubangiji Ta'ala ya saka masa alkhairi bisa ga wannan yunkuri da ya yi, shi ma wanda ya gina wajen Ubangiji Ta'ala ya saka masa alkhairi ya bashi ladansa, kuma da aka danka amanar a hannunmu Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon gudanarwa cikin adalci da kuma sauke nauyin da aka dora mana. Wannan shine da abin da zan iya faɗa, amma sauran bayanai sai kuma nan gaba insha Allah, saboda an ci a ku hadiri. Go.